Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Talata 27 ga watan Satumba na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa akalla mutane 11 ne suka rasa rayukansu bayan wani harin ƴan bindiga a jihar Zamfara. Sai kuma shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Muhammad Ibrahim Kwari ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku himman kanin labaran jaridun jamhuriyar Nijar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wata kungiyar haɗin kai da bunƙasa tattalin arzikin duniya da ke da headquarter a birnin Paris na ƙasar Faransa ta ce tattalin arzikin duniya zai ci gaba da tafiyar hawainiya zuwa ƙarshen wannan shekara, kuma mai yiwuwa matsalar ta kai har baɗi. Kungiyar wacce ake kira OECD a taƙaice ta ce mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine da kuma tsare-tsaren China na daga cikin dalilan da suke haifar da tarnaƙi ga bunƙasa tattalin arzikin na duniya. Cikin rahoton da ta fitar, kungiyar ta ce an ɗan ga farfaɗowar harkokin kasuwanci bayan da ƙasashen duniya suka sassauta matakan yaƙi da cutar COVID-19. Amma duk da haka, bunƙasa tattalin arzikin na duniya zai ci gaba da tafiya a hankali zuwa ƙarshen wannan shekara, sannan daga bisani za a ga ƙarin tawaya ta yadda bunƙasarsa za ta tsaya da kashi 2.2. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka ta fito ƙarara ta kuma bi ta bayan fage ta faɗa wa Rasha cewa ta daina barazana da makaman nukiliya a yakin da take yi da Ukraine. Blinken ya yi wannan kira ne bayan da shugaba Vladimir Putin ya faɗa yayin wani jawabi da ya yi cewa Rasha za ta yi amfani da duk wata hanya wajen kare kanta. A cewar Blinken, amfani da makaman nukiliya za su haifar da mummunan bala'i ga ƙasar da ta yi amfani da su da kuma sauran jama'a da dama. Wannan martani na Amurka na zuwa ne bayan da Putin ya nuna alamu akwai yiwuwar Rasha ta kai harin makaman nukiliya yayin da ya ayyana shirin kiran fararen hula waɗanda za su shiga aikin soja don taimakawa Rasha a yakin da take yi da Ukraine, wanda aka kwashe wata 7 ana gwabzawa. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a ranar Litinin cewa tuni har wasu daga cikin fararen hular da aka kira don shiga yakin sun hallara a wasu sansanin sojin ƙasar. Sai dai Rasha na fuskantar ƙalubalen kayayyakin da za a gudanar da aikin horar da su. A halin da ake ciki, shugaban na Rasha a ranar Litinin ya baiwa tsohon jami'in kwantiragin nan na Amurka Edward Snowden takardar shaidar zama ɗan ƙasa. Snowden shi ne jami'in da ya kwarmata bayanan sirrin gwamnati, ya kuma fallasa wasu ayyukan leƙen asiri, sannan ya tsere daga Amurka. Ɗan shekaru 39, Snowden ya kasance cikin wasu 'yan ƙasashen waje 75 da shugaban na Rasha ya baiwa takardar shaidar zama ɗan ƙasa. Kodayake ya ce ba zai yada asalin ƙasarsa ta Amurka ba. A shekarar 2013, Rasha ta ba Snowden mafaka, kuma tun daga wannan lokacin ya koma ƙasar da zama. Tunda dai ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta mayarwa da Snowden martani kan karɓar shaidar zama ɗan ƙasar ta Rasha, inda ta mai shaguban cewa Rasha ta ba shi shaidar ne don ta tura shi fagen yaƙi. Sai dai lauyansa Anatoly Kucherena ya ce Snowden ba zai kasance cikin mutum 300 da aka kira don su fito fagen yaƙi ba. Labaran na zuwa muku dai daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Juma kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda a ƙarshen mako ne wasu 'yan bindiga suka kai hari tare da hallaka mutum 11 a cewar shaidu. Kamar yadda za ku ji ƙarin bayani daga wakilinmu Sani Shu'aib Malumfashi.
Duk da ƙoƙarin da na yi na tuntuɓar kakakin rundunar 'yan sanda na jihar da kuma kwamishinan tsaro ta waya tun Lahadi, abin ya ci tura. Illa dai ina sani da cewa DPO na Bukuyum tare da 'yan sa kai na yankin sun kai ziyarar ganewa idanunsu lamarin da ya faru. To amma wani wanda na suturta sunansa Sabili da dalilai na tsaro ya tabbatar mana da cewa mutane 11 ne wanda har ya zuwa yau din nan aka san cewa an yi musu jana'iza.
Mutum 11 ne da su a kashe, wanda sun ka kashe. Muyi na magana da wanda suka yi sallar gawa tare da shi.
Eh, 11 ne aka yi wa sallah.
Eh, to ni abin da na sani dai gaskiya, kaji don ni dai wanda muka yi sallah ta gawa shi muka yi bayani da shi.
To amma batun da ake cewa akwai wasu mutane hudu a cikin gari, wannan babu tabbaci game da wannan al'amari. Wasu na cewa ta yiwu makila tsoro da fargaba ne yasa ake ganin kaman cewa sun mutu. Ko da yake dai akasarin mutanen karamar hukuma baki daya da ma sauran wasu sassa na zamfaran ba wanda ke sanya yi magana a game da abin da ya shafi 'yan bindigan daji. Sabili da gudun abin da kaje ya dawo, kana tare da mutum amma baka sani ba ko informer ne yaje ya ce wani ne yace, to hakan ya sanya kowa yake ɗare-ɗaren magana musamman da ɗan jarida. To amma duk da haka na samu tabbacin cewa wannan hali da 'yan bindiga suka kai na ramuwar gayya ne, domin a kwanakin baya 'yan sa kai a wannan yanki sun kashe masu zalatansu su biyu. Kenan wannan ramuwar gayya ce. Wani kuma abin da ya ƙara sanyawa wato aka ji tsit game da batun harin da aka kai na ranar Juma'a shine cewa wannan ƙaramar hukumar Bukuyin tana da babban fili da ƙauyuka da dama wanda yake kuma galibin sun kasance akan hanyar da waɗannan mutane 'yan bindiga kan bi idan za su kai hari wani wuri.
Irin mugun daji ne, ka san Bukuyin ma dai tana cikin local gannan a Zamfara, waɗanda dai kusan dai ko cikin magarin Bukuyin din babu titi da zai kai ka Bukuyin. To kaga can wurin ko na cokama babu.
Na'am.
Ba hanya.
Hakan ya sanya abin yake da wuya samun ƙarin bayani daga mutanen da abin ya shafi dangunansu na hari. San Shabi Malumfashi, murya Amurka daga Gusau a Najeriya.
A gai da Sani Shaibu Malumfashi, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Mahmud dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Hukumomin Iran sun ce sun tsare masu zanga-zanga 1,200 a ci gaba da daƙile boran da ake yi wanda ya shiga dare na 10. Zanga-zangar ta samo asali ne bayan mutuwar wata 'yar kurɗawa mai suna Mahsa Amini, yayin da take tsare a ofishin wani rukunin 'yan sandan ƙasar da ke yaƙi da halayen da ba su dace ba, inda aka zarge ta da saka hijabi ba bisa ƙa'ida ba. Aƙalla mutum 41 wannan zanga-zanga ta yi sanadiyyar mutuwarsu, yayin da hukumomin Iran suka tura jami'an tsaro don kwantar da tarzomar. Tuni dai wannan lamari ya sa dangantaka ta yi tsami tsakanin ƙasar ta Iran da ƙasashen yammacin duniya, abin da ya kai ga har Jamus ta gayyaci jakadan Iran kwana guda bayan da ƙungiyar tarayyar Turai ta nuna rashin amincewarta kan yadda jami'an tsaro suke amfani da ƙarfin da ya wuce kima, a kuma daidai lokacin da ita ma Iran ɗin ta kira jakadun Birtaniya da ƙasar Norway don ƙalubalantar su kan yadda kafafen yaɗa labaran ƙasashensu suke ba da rahoton boran. Wannan zanga-zanga ita ce mafi girma da ƙasar ta Iran ta gani cikin shekaru uku, lamarin da ya kai ga jami'an tsaro suke amfani da fetsar ruwa da harba harsashen gaske wajen tarwatsa masu zanga-zanga, yayin da su kuma suke jifansu da duwatsu tare da ƙona motocin 'yan sanda da gine-ginen gwamnati. Kafa yaɗa labaran Somalia ta ce dakarun ƙasar sun fitattaki mayakan Al-Shabab daga wani makekin yanki da ke tsakiyar ƙasar, a wani mataki da ke nuna samun nasara ga sojojin ƙasar. A 'yan makonnin nan da suka gabata ne wata ƙungiyar mayakan sa-kai wacce ke samun goyon bayan gwamnatin Somalia ta kaddamar da hare-hare a yankin Hiran, abinda ya kai ga samun nasarar ƙwato da yawa daga cikin yankunan da suka fada hannun mayakan na Al-Shabab. Wannan nasara da dakarun Somalin suka samu na zuwa ne kwana guda bayan wani hari da mayakan da ke da nasaba da Al-Qaida suka kai wani yi sansanin horar da dakarun ƙasar, inda suka kashe soja ɗaya tare da jikkata wasu shida.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Shirin bin sako na dauniya dan Allah mai sauraro kuma ga ci giya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka dauki alƙalami zana in za ka iya fado masu kokun baza na gosa ba karshen labarin da nake ban hadu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai hakuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake kai mai nisa ban san ina zanu bani na nausa ga zuciya na tafadin kada in fasa ina tafe dan yi karo da dan Musa yazo in dan huta ni kwa nace ban gaji ba zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shaguwa abinda na so take gane ke kin yi mantuwa tace akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar banyo ba tafiya nake nisa nai karawa na wuce gombe yanzu na shigo adamawa na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na salla in yi saukewa ban jin dadin lokacin ka yayo banyo ba garin fulani ne adama wanyola nace amanar kyawu akai garin yola na galba batu yar mutanen yola taji labari na har tana zubar kwalla tace da ni a soyayya ban ga komai ba rayuwa lallai na ga abun mamaki iye a soyayya babban daki nayi gamo a soyayya na yo doki ni nai zatan soyayya da akwai zaki da tantana sai naji akwai wani sarki da tantano nai ma ban tantance ba dogoke dai aljana ce da take labari ki ba ni umbaki jiran da nagaiki nake san in sake kallanki sai naji tashin muryar nan mai zaki naji an ce juyo sai naji kamar ba ni ba lallai na ga abun mamaki iye a soyayya babban daki nayi gamo a soyayya nan yo doki ni nai zatan soyayya da akwai zaki da tantana sai naji akwai wani sarki da tantano nai ma ban tantance ba dogoke dai aljana ce da take labari ki ba ni umbaki jiran da nagaiki nake san in sake kallanki sai naji
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma sun shirin mu na gaba
ƴan ƙasa da hukuma
kwadai ke ta da wulakanci kike shin karfin adalci da siyasan nan na fakiranci ka shake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin
masore assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Muhammad Ibrahim Kwari zan gabatar
sai ta shiga daki haka to sai ya bi ta to kafin a shiga ya riga da ya cancaka mata muka mun ganta dai a kwance irin tana kakari haka irin ta yana yin sama-sama haka
ana cewa dan China ya yanka ummita ya fita zai gudu aka dinga ihu barawo barawo aka kamo shi aka dada shi na
lalle lalle ai bincike tabbatar an gama bincike shari'a ta hukunci a kansa wanda ya dace da shi.
Da sun kai rahoto dole immigration za su dauki mataki da wannan bai faru.
Shirin wannan makon zai haska fitilar sani akan batun kisan gillar da wani dan kasar China yayi wa wata matashiya a Kano mai suna Ummu Kulsum Sani Buhari. A dakace mu.
Kina barci ta gaba ta fita. Allah wa daran mai ta dota da waɗanda suke da dajawota akanan da waɗanda ka kawota Allah ka gare mu da tashinta
madalla masare kisan gillar da wani dan kasar China mai suna Geng Gongfang yayi wa matashiyar nan a Kano mai suna Ummu Kulsum Sani Buhari da ake yi wa lakabi da Ummita na ci gaba da haifar da martini da muhawara a tsakanin yan Najeriya da kuma ayar tambayoyi daga yan kasar. Baya ga haka manazarta a fannoni daban-daban na rayuwa kamar fannonin shari'a da dokoki da ƙurrukan zamantakewar bil'adama da kuma masana akan lamura da suka shafi harkokin diplomasiya da sauran ɓangarori na rayuwa na ci gaba da fashin baki game da wannan al'amari. Asiya Sani Buhari da ke zaman kanwa ga Marigaya Ummita ta yi mana matashiya kan yadda aka yi har ma Mr. Geng ya farwa ita Ummita a gidansu da ke yankin unguwar Kuntau a cikin birnin Kano.
Tare muna zaune sai muka ji nokin dan kofa. Shi ita ta ma san shi ne saboda ya mata text amma bata kula shi ba. Sige shi ka ku bude ai wannan sai muka ki budewa. To yayi kusan awa yana nokin. Sai muka dan ji shiru daga baya sai mama ta fito muna falo sai take shawarwa ki kofa kunkasa kofar nan ne sai take cewa ai wani ne mama ya kamata ki je ki mai magana ya daina zuwa kofar gidan nan ki nuna bacin ranki to sai ta tafi tana zuwa tana bude kofar kawai sai ya shigo ya hankado ta ya shiga to ita kuma da ta ganshi ita din sai ta ce za ta kira police to ta fara kira haka shiga ne ba tai ba sai mu kuma duk hankalinmu irin ya tashi sosai sai ta shiga daki haka to sai ya bita to bintan da zai sai ya rufe kofa sai ya irin danne ta haka sai ya fara caka mata haka mun ganta dai a kwance irin tana kakari haka tana irin ta yana yin sama-sama haka to an ce a tafi da ita a kai ta asibiti to sai kuma ana cewa wai sai police sun zo to ashe kafin ma akai ta asibitin rai yaya halin shi to fadan da suke yi kawai ba zai wuce irin yana son ganin ta ba tana yin irin baya-baya da shi
ita ma dai wata mata dake makwabtaka da gidan su Ummita mai suna Hajiya Mama ta yi karin bayani kan yadda al'amarin ya kasance
sai muka ji hayaniya ana cewa dan China ya yanka Ummita ya fita zai gudu aka dinga ihu barawo barawo aka kamo shi aka dada shi na to sai mazan layin wasu suka shigo suka kakkare gurin to muka ce mu su ba mu shi mu yanke hukunci domin irin wannan ta sha faruwa sai mu ji labari shiru in an kai su ga hukuma sai mu ji labari shiru to dan haka yanzu mu gaskiya fi sabilillah muna kira ga mai girma shugaban kasa da mai girma gwamnan mu na nan jihar Kano da sarkin mu da hukumar malamai da yan majalisun mu da sanatocin mu siwa Allah siwa ma'aiki su fito su kare mana haƙƙin mu mata domin mata mu muke haihuwa ƴaƴan nan kuma azo ƴan sa alalata su wasu a kashe su su ba su tsira ba mu ba mu tsira ba jama'a ina zamu sa ran mu
nan gaba a cikin shirin zamu ji abinda hukumar kula da shige da ficen baki ta Najeriya wato immigration ke fadi game da wannan batu
a dare ka akwai wasu ƴan yunwa da suke karbo kurdi da yawa rikici duka suke jawowa kuma ta shi hana su da gaggawa a Afirka mutum ne yantacci hanshaki kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci da fari da baki ne ji kona
masare yanzu haka da kungiyar yan China da ke hada-hadar kasuwanci a Kano wadda wakilin mutanen China a Kano ke jagoranta ta yi cir da Allah wade da wannan aika-aika na Mr. Geng kamar yadda ita ma hukumar gudanarwa ta kamfanin CCECC mallakar gwamnatin China wadda ke gudanar da aikin gine-gine a Najeriya suka yi Allah wadai da wannan lamari.
Ba mu ji dadin wannan abun ba. Dalili ko shine ita gwamnatin China har kullun yawanci aikace-aikacen da muke muna yin hadin gwiwa, yawancin aikace-aikacen da muke su layin dogon nan su filayen saukar jirgin sama duk yawanci hadin gwiwa ne. Gwamnatin Najeriya da gwamnatin kasar China suna da alaka mai kyau wadda za a ce kowa yana amfanar kowa. Abin ya yi mana ciwo sosai, ba mu ji daɗi ba, kuma 100% muna goyon bayan gwamnati. Duk hukuncin da ya kamata a yi mai lalle-lalle a yi bincike, a tabbatar in an gama bincike shari'a ta hukunci a kansa wadda ya dace da shi.
Da yawa ana zargin cewa wasu daga cikin wato 'yan China da suke shigowa Najeriya su yi harkokinsu ba su da cikakkun takardun izinin zama a Najeriya. Ya tsarin zama a Najeriya yake ga ma'aikatan ku?
Duk wani ma'aikacin mu da ka ganshi yana aiki, na farko dai ma'aikacin gwamnati ne, saboda haka kamar transfer aka yi mai a wannan department din yake yin aiki. Saboda haka a matsayinsa na ma'aikaci, duk abin da ka sani, kowace takarda da katin da ake cewa green card da residence permit, duk abin da ka sani yana da shi. Kafin ya kare da wata 6 zaka ga an turo mai email, an ce to zai kare, ka je garin da kake wajen immigration a canja, ayi kaza ayi kaza ayi kaza. Saboda ana controlling abin tunda kacan, tunda abu ne tsakanin gwamnati da gwamnati.
Alhaji Yunusa Hamza kenan, jami'in hulɗa da jama'a na kamfanin CCECC a Nigeria. Shin ko Mr. Geng ya cika sharɗin zama a Nigeria daidai da tanadar don dokokin kasar? Kuma idan haka ne, yanzu menene makomarsa a wurin hukumar kula da shigen baki ta Nigeria? Controller mai kula da ofishin hukumar a Kano, Mustapha Ahmad, ya yi ƙarin bayani.
Eh, hakika mun san da zaman shi. Duk wasu sharuɗa da ya kamata ya zama ya zauna a Najeriya ya aiki ya cika su. Kuma lokacin da wannan abin ya faru, imigiren su suka fara zuwa wajen nan, mun ga kama shi. Kuma ka san magana ce ta kisan kai, ta kama shi aka danka shi a hannun police, sai aka nan da barin mai sun je da an kashe shi.
Me zaka ce game da bayanan da suke cewa kamar takaddunsa na wato na sharɗin zama a Najeriya wa'adinsu ya kare bai kai ma ga wato sabunta su ba?
Ita wannan da ka san in abu ya faru irin wannan, zaka dinga jin jice-jice, wannan ya faɗi wannan, wannan ya faɗa shi, wannan ya faɗa shi. To mu a gaskiya, mu a iya shirin ma rai kuna mu yana takardun shi.
Ka ce ku jami'an ka ne suka fara zuwa wurin da abin, lokacin da abin ya faru, kuma ka ce kun ji tunda zance ne na babban laifi kun miƙa wa 'yan sanda. Haka na nufin cewa hukumar immigration ta gama aikinta kenan game da wancan batu shi kenan?
Ba za mu ce mun gama wannan batu ba. Abin da ke so gane, ka san abu yana hannun kotu yanzu. 'Yan sanda sun shiga da shi kotu, za a tume shi a kan laifin kisan kai. Ka san kotu gaba take da komai, so duk abin da kotun ba da cewa sauransu, in kotu na neman wani bayani game da shi wannan wanda ya aikata wannan kisa, na tabbata immigration za su yi shi doka ta kamata a yi shi.
Idan mutum ya aika irin wannan, yana shafar yanayin takardun da ya cike naku na zama a Najeriya ko kuma a kowanne zaman kansa yake?
To zai zama yau tuhumar shi akan prohibited immigrant a dokokin namu, an ga karya dokokin immigration, ai za ka yi kotu ba kawai da ɗauke ka haka ce ka kai fita ko kai kwana ba. To shi kanshi wani a ce immigrant za su yi wani damu ma, za mu tura shi gaban kotu. Abin da kotu ta yanke shi za a zartar da shi a kai shi.
Controller, wani kira zai wa al'umma musamman waɗanda suke da mabambantan ra'ayi game da waɗannan abubuwa da suka faru?
Kamar ita ma yadda ƙoyarin ya tabbata, sun ce mutum ne yana zuwa ya damun su ba sa so. To amma kaga ba su faɗa wa ko immigration ko police ba, wanda na tabbata da sun kai rahoto dole immigration za su ɗauki mataki. Inda ma sun faɗi wannan abu cikin yardar Allah, cikin yardar Allah, da ma nan bai faruwa, za mu bincika mu ga mun da ke da hakika ne suna faɗa, za mu bincika mu ga matakin za a ɗauka kai.
Masu saurare, ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Har kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shikura.
A gai da Muhammad Ibrahim Kwali. Yanzu kuma lokacin da Sulaiman Muna Barma zai kawo mana sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa gwamnatin Nijar ta ayyana adadin kudaden da take fatan kashewa a shekarar 2023. kimanin miliyar ko kuma biliyan 3,245 da yanka na kudaden sefa ne ke kunshe a kasafin shekarar da ke tafe, wanda a nan gaba bangaren zartarwa ke shirin gabatar da shi a gaban majalisar dokoki. Jaridar ta ce kasafin da gwamnatin ta kuduri aniyar aiwatarwa a baɗi ya zarta na shekarar 2022 da kusan kashi 12 daga cikin 100, wanda ainihi ya kunshi miliyar 2,908 kafin daga bisani a yi masa karatu na biyu don mayar da shi miliyar 3,323 na sefa. Jaridar Le Matinal na cewa ya kamata hukumomin Niger su dauki mataki domin tantance wanda ya kamata ya biya bashin biliyan 1,000,000,000 na sefa da aka ciyo a zamanin Isuhu Muhammadu don kwangilar shimfiɗa layin dogo. Jaridar ta ce tunda dai aikin ya faskara, ya zama wajibi a Hamzar ta samo hanyoyin gano mai alhakin biyan waɗannan kuɗaɗe don kaucewa fadawa rikici makamancin wanda aka taɓa fama da shi lokacin da kamfanin Africa ya shigar da ƙarar Niger a kotu a bisa zargin kasar da laifin soke masa wata kwangila ba akan ka'ida ba. Jaridar Le Courrier na cewa yunkurin maye gurbin Firayim Ministan Niger Uhumudu Muhammadu ya haddasa rarrabuwar kawuna tsakanin gaggan jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki. Lamarin da ake ganin shine ya haddasa tsaiko wajen garan bawul din da aka ayyana cewa shugaba Muhammad Bazoum na shirin yi wa gwamnatinsa. Jaridar ta ce Firayim Ministan, wanda ya gaza tabuka abin a zo a gani akan batutuwa da dama, mutum ne wanda ake kallonsa a matsayin na hannun daman tsohon shugaban ƙasa Isuhu Muhammadu, yayin da wasu kuma ke ganin baya iya kataɓus a gaban shugaban ƙasa Muhammad Bazoum. A yau dai 'yan takara biyu ne ke zawarcin kujerar ta shugaban gwamnati, wato wanda ke da goyon bayan Isuhu da wanda ƙawancen Musa Hamzari na masu goyon bayan shugaban ƙasa Bazoum suka fi aminta da shi. Mu karkare da jaridar La Rue de l'Histoire, wacce ta ce matasan jam'iyyar PNDS tarayya sun yi Allah wadai da yadda Firayim Ministan rikon kwaryar Mali ya soki lamirin shugaban kasar Niger lokacin da yake jawabi a taron Majalisar Dinkin Duniya. Waɗannan kalamai na Kanal Mega ba Muhammad Bazoum kaɗai suka shafa ba, al'ummar Niger ce ya yi wa cin fuska domin su suka zaɓe shi a demokuraɗiyance don ya shugabanci ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gai da Malam Sule, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Wata ƙungiyar haɗin kai da bunƙasa tattalin arzikin duniya da ke da headquarter a birnin Paris na ƙasar Faransa ta ce tattalin arzikin duniya zai ci gaba da tafiyar hawainiya zuwa ƙarshen wannan shekara, kuma mai yiwuwa matsalar ta kai har baɗi. Ƙungiyar wacce ake kira OECD a taƙaice ta ce mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine da kuma tsare-tsaren China na daga cikin dalilan da suke haifar da tarnaƙi ga bunƙasar tattalin arzikin na duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka ta fito ƙarara ta kuma bi ta bayan fage ta faɗa wa Rasha cewa ta daina barazana da makaman nukiliya a yakin da take yi da Ukraine. Blinken ya yi wannan kira ne bayan da shugaba Vladimir Putin ya faɗa yayin wani jawabi da ya yi cewa Rasha za ta yi amfani da duk wata hanya wajen kare kanta. A cewar Blinken, amfani da makaman nukiliya za su haifar da mummunan bala'i ga ƙasar da ta yi amfani da su da kuma sauran jama'a da dama. Wannan martani na Amurka na zuwa ne bayan da Putin ya nuna alamu akwai yiwuwar Rasha ta kai harin makaman nukiliya yayin da ya ayyana shirin kiran fararen hula waɗanda za su shiga aikin soja don taimakawa Rasha a yakin da take yi da Ukraine. Kafa yaɗa labaran Somalia ta ce dakarun ƙasar sun fitattaki mayakan Al-Shabab daga wani makekin yanki da ke tsakiyar ƙasar, a wani mataki da ke nuna samun nasara ga sojojin ƙasar. A yan makonnin nan da suka gabata ne wata ƙungiyar mayakan sa-kai wacce ke samun goyon bayan gwamnatin Somalia ta kaddamar da hare-hare a yankin Hiran, abinda ya kai ga samun nasarar kwato da yawa daga cikin yankunan da suka fada hannun mayakan na Al-Shabab. Wannan nasara da dakarun Somalin suka samu na zuwa ne kwana guda bayan wani hari da mayakan da ke da nasaba da Al-Qaida suka kai wani sansanin horar da dakarun ƙasar, inda suka kashe soja ɗaya tare da jikkata wasu shida.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da Al'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu, za ku zo sai daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Kamar kodayaushe za a yi zira shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu a madadin Mahmud Lalo, bita na gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashin Gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.